Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar wanda ta yi daidai da 9 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamin ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
An tabbatar da ɓullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo, a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da wasu ayyukan zane-zane na Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyaki masu muhimmanci. Haka kuma za a ji cewa barkewar annobar coronavirus a bayyane tana haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. A bangaren rahotanni kuwa, muna tafe da koken wasu al'umma waɗanda ke koken cewar 'yan sa-kai na musu kisan gilla.
Yan kana ɗan sa-kai ka tuso ɗin ka kama mutane ka zaɓi waɗanda ka zo ka tsinke musu guntu-guntu ka tafi.
Kasafin kuɗin ƙasa na 2022 da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisa ya bar baya da tarnaki.
Wallahi tallahi na ruru muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba, domin idan da aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a ƙasar nan.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan duk waɗannan kuma muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An tabbatar da ɓullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo, a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu watanni 5 bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya. Ministan lafiya na Congo ya ƙi tabbatar da bayanin, amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da ɓarkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Congo, ko kuma sake ɓullar cutar ta kashe mutane 6 a wannan shekarar. Rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na INRB ya ce sakamakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru 2 yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin Beni, ɗaya daga cikin wuraren ɓarkewar cutar ta 2018-2020 wanda shi ne na biyu mafi muni a tarihi. Uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da Ebola a watan da ya gabata, sannan suka mutu, in ji rahoton. Amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. An kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar Domi a ƙarni na 19. An kira su kayayyakin tarihi na garin Abomi, a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na Quai Branly a Paris. Gidan kayan gargajiya da ke kusa da Hasumiyar Eiffel yana ɗauke da dubban kayayyaki daga tsoffin yankunan da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan Oktoban nan, domin sake maido da waɗannan ayyuka ga Afirka shi ne da baiwa matasan Afirka damar shiga aljihunsu. Har yanzu ba a san lokacin da za su isa Benin ba. Barkewar annobar coronavirus a bayyana yake ta haifar da hawa tashin hankali da cutar damuwa a fadin duniya dangane da abin da aka buga a majallar kiwon lafiya ta Lancet. Akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da bacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaduwar cutar a fadin duniya ga kowace cuta tun 1990 da da kwararrun hujojin ayyukan da ke rage tasirinsu. A jiya Juma'a ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce 600. Cibiyar albarkatun corona ta jami'ar Johns Hopkins ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan 21.5 a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin suna masu cewa hukumomin biyu suna yin ƙirgin mutuwar COVID-19 daban-daban. Kwamishin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana kiran daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajinsu aka tabbatar da COVID-19 a matsayin babban dalilin mutuwa, yayin da Rosat ke amfani da wata hanya da duk macin.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Daukar doka a hannu da wasu jama'a ke yi akan tuhumar aikata ta'addanci har da kaiwa ga kisa na ci gaba da samun wurin zama a arewacin Najeriya. Duk kuwa da irin hadari da ake hasashe zai iya kawowa muddin ba dauki matakai da suka dace cikin gaggawa ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƴan Fulani ke bayyanar da kokensu na irin kisan gilla da ƴan sa kai ke musu wanda ya faru a jihar Sokoto a daidai lokacin da suka fara karban gawawwaki na ƴan uwansu da aka kashe. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da cikakken bayani a wannan rahoton.
Lamura rashin tsaro da yana ci gaba da daukar sabon salo a Najeriya, inda ake ci gaba da hasarar rayukan ƴan ƙasa ta hanyar kisan gilla, ƴan mindiga su kashe, ƴan safe su kashe, kuma jama'ar gari su kashe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, ƴan sa-kai ne ake tuhuma da afkawa Fulani har sau biyu a mako ɗaya, inda suka hallaka mutane da dama. Harin farko ya faru ne ranar Talata a garin Giyawa a ƙaramar kwan mulki ta Wurno, kamar yadda shugaban ƙungiyar Meti Allah na yankin ya bayyana.
Sunana na Alhaji Abubakar bin Isra'il Jami'a Meti Allah na yankin Gama. Shekaran jiya ranar Talata wasu mutane daga garin sun kattaho haka kawai sun ka kama mana yara guda biyar nan cikin garin Giyawa sun ka ɗauke su zuwa can wata alagalo kalgan nan ɗin tsohuwa ta garin yau sun kai musu guntu guntu sun kauce sun ka shiga gari sun ka zama yanzu. To wannan abu ya ba mu tsoro kuma ya ba mu mamaki a ce haka kawai don kana ɗan sa kai ka tuko ɗin ka kama mutane ka zaɓi waɗanda haka zo ka ci kai musu guntu guntu ka ce.
Hari na biyu wanda ya faru a garin Mammande a ƙaramar kwamulkin Gwadabawa an hallaka wasu Fulani kimanin 15. A cewar wani wanda abin ya faru gaban idonsa lokacin da suka zo asibiti dokar gawarwakin waɗanda aka hallaka.
Yan saka suna kai muna kashin gilla sannan ba a taɓa kayan kowa ba, babu wanda an kawata ta a garin Mammande. Suna da arɗin Mammande akwai ƴan banga amma idan aka je aka tambaye su babu wanda an kawata ta, babu wanda an ka taɓa tsayawa, babu wanda an ka taɓa amshi kaya ne. Amma sun zo sun iske mutane na cin kasuwa babu wani dalili babu wata hujja sun fara mutane suna kashi sun kashi datti har wanga da kaga an ɗauka mu limamin garin mu na ya ba da sallah ya je kasuwa ya sayo ma ƴan yaran sai sai yana sauka akan mashi suka tare shi sun kai sun kashe shi ya mutu har abada akalla dai ajin da annan gawa goma sha biyu muka ce banda waɗanda an kawo rauni. Tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatin jiha muna kiran su don Allah ya ɗauka muna mataki tun da mu ba shi mu an kai ga jihar Sokoto ba sannan mu ba banza bane sannan ana iza muna wasu jahilai kuma barayi kuma kahirai suna karkashe muna mutane babu wani dalili babu wata hujja.
Sauran dangi da ƴan uwan waɗanda aka hallaka da suka zo asibiti ɗaukar gawawwakin sun kasance cike da juyayen abin da ya faru.
Allah ka isar mu da sun zo inda barayi suka ba su zuwa inda suka sai suka zai zalu wanda duk an da hannu ciki Allah kai mu na baga isa ga ƴan sanda.
Sundunar ƴan sanda ta Najeriya ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin ta bakin kakakinta a Sokoto ASC Sanusi Abubakar.
Matakin da ake ciki yanzu an fara identifying waɗanda suka aikata wannan laifin kuma sofa detectives an tura su wurin suna nan kuma suna ta bincike insha Allah za kuma Allah yadda za a ɗauki matakin da ya dace.
Kamar mutum nawa ne suka rasa rayukansu?
Kamar mutum tara.
daukar doka da hannu dai a cewar masana lamuran shari'a irin barista Ma'azu Liman Yabo yana da babbar illa.
Doka hukun shiga hannunsu sai ya hi muni yayin da abin da ƴan ta'addan ke aikatawa. Saboda idanun doka gwamnati kana zargin mutum goma idan baka da hujja hukunta su ka sake su su tahi firi da ya kasance cewa wajen dauka hukunci da mutane za su yi a hannunsu ka kashe rayuwa ɗaya ko biyu ko uku wadda bata ji ba bata gani ba.
Tuni ne da wasu gwamnatoci suka haramta ayyukan ƴan sa-kai a yankunansu amma kuma wataƙila saboda rashin kula ya sa ƴan sa-kan suka ci gaba da ayyukansu yadda suke so. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya sha alwashi jiya Asabar don tabbatar da sake haɗewa da Taiwan a cikin lumana. Ko da yake bai ambaci amfani da ƙarfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsabarin da China ke ikirarin nata ne wanda ya haifar da damuwa a duniya. Taiwan da ke mulkin demokradiyya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga Beijing don amincewa da ikonta amma taitai ya yi alƙawarin kare 'yancinsu kuma mutanen Taiwan ne kawai za su yanke makomarsu. Yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'ar birnin Beijing shi ya ce al'ummomin ƙasar China suna da al'adar yin adawa da wariya. Manyan jami'an Amurka za su fara tattaunawa kai tsaye yau Asabar da wakilan ƙungiyar Taliban mai mulki a Afghanistan a karo na farko tun bayan ficewar Amurka daga kasar. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce tawagar Amurka za ta gana a ranar Asabar da Lali a Doha a Qatar tare da manyan wakilan Taliban. Kamfanin jallancin labarai na Reuters wanda ya fara bada rahoton tattaunawar ya ce tawagar Amurka za ta hada da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya kasa da kasa ta Amurka da kuma kungiyar liken asirin Amurka. Babban jami'in kungiyar Taliban Suhail Shaheen ya tabbatar muryar Amurka shugabannin suna shirin ganawa da Amurka a Doha yau Asabar da Lahadi. Shaheen yana zaune ne a Doha kuma shine wakilin kungiyar Majalisar Dinkin Duniya. Da sanyi safe jiya Juma'a ne kungiyar Taliban sanar da cewa ministan harkokin wajen Amir Khan Mutaki tare da wasu manyan jami'ai sun bar Kabul zuwa Doha.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga taskar rahotanni. Tun bayan gabatar da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a gaban haɗakar majalisa a ranar Alhamis da ta gabata, da yawa daga cikin 'yan ƙasar na kallon wannan kasafin kuɗin a matsayin shukar dusa. Kasancewar kasafin na baɗi idan Allah ya kai mu 2022 yana ƙunshe da miliyoyin tiriliyoyi, wanda ake cewar har yanzu kasafin kuɗin ya yi kaɗan ga irin buƙatu da Najeriya take da su. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafi na naira tiriliyan 16.39 wanda ya fi kowanne kasafi da aka taɓa gabatarwa a Najeriya, kuma ya fi na wannan shekarar da kimanin naira tiriliyan 3. Wakilinmu a birnin tarayya Nasiru Adamu Alhikaya ya yi muna nazarin wannan kasafin.
As large as the size of this budget might seem to Nigerians, and as you say, it's the largest so far.
Ben Akabuze ya ce za a ga yawan kuɗin a kasafin, amma in an duba abubuwan da ƙasar take bukata kasafin ya yi kaɗan, da haka akwai abubuwan da ba za a iya aiwatarwa ba.
That's why there's still a lot of unmet needs.
Akabuze ya ce duk da haka kasafin ya dogara ne bisa yanayin kuɗin da Najeriya ke samu, da haka ba laifi.
The point is the population is growing. There are more children going into school. The demand for health care.
Mutane na ƙara yawa, yara na ƙara shiga makaranta, buƙatun kiwon lafiya na ƙaruwa, don haka ɗawainiya na da yawa kan gwamnati. In ji Akabuze da ke kare jibgin bashin da gwamnatin ke karɓowa. an samu rabuwar kawuna tsakanin masu ganin gwamnatin na kokari da masu cewa ba gani a ƙasa ba dan talakawa na ƙara talaucewa ne koda masu kuɗi ba za a ce suna ƙara kuɗancewa ba injiniya Zakari Ahmad Buroje shine shugaban kungiyoyin magoya bayan shugaba Buhari na jihohi wato BSOs
wane ne mutumin da zaka kawo wanda ya iya da zai karba a wajen sa wanda kuma yan arewan suka yi ittifaki akan cewa eh wannan shine zai zama gwamnatin mu to tunda ba mu da wani yanzu wanda zai bugi kirji ya ce yafi wannan shugaban da muke da shi kamata yayi mu hakuri mu bi shi a sannu da hankali wajen bada shawarwari da su sauransu mu ga yadda za a yi mu fidda kasan mu daga cikin halin da muka samu kanmu a ciki ai ba Buhari ne ya sa mu cikin halin da muke ciki ba shi ma a hakan ya karbi kasar saboda haka kamata yayi mu yi amfani da basiran mu mu yi amfani da duk wani abin da zamu iya yi don taimakawa don ganin cewa kasar mu ta samu daidaituwa an samu zaman lafiya ta yadda za a yi a farfado da tattalin arzikin kasar nan ba aikin mutum daya bane
dattijan arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce duk kasafin da ba zai magance takeicin talaka na wajibi ba na da bayanai ne na zane kan ruwa
domin abin da ake yi din nan ya baci ba arzikin kasar nan bane ya kare Nasiru ba arzikin kasar bane babu amma da gangan yau ana magana a arewacin Najeriya ana saida buhun masara naira 26,000 me zaka iya gayawa talaka wallahi tallahi Nasiru muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba domin nan da aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a kasar nan to kai da kake ganin ka tara wallahi baki a gidanka sai ya bu karfin ka
shugaba Buhari yana da sauran kasafi daya da zai gabatar a December badi kafin kammala wa'adin mulkin sa yana mai cewa kasafin ya karu ne dan an ware naira biliyan 100 ga hukumar zabe don babban zaben 2023 da warewa likitoci masu aiki na kasada naira biliyan 50 haka nan tsaro ma ya samu kaso mai tsoka Nasiru Adamalika ya murar Amurka daga Abuja Nigeria
daga Nigeria sai Muleka jamhuriyar Niger inda ƴan kasuwa dake shigo da kaya daga ketare suka bayyana damuwarsu game da mawuyacin hali da kasuwanci ke ciki a kasar lamarin da yasa aka yi wata ganawa ta musamman da shugaban kasar Muhammad Bazoum don fito da hanyoyi da za su tallafa wa tattalin arzikin kasar wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya halarci wannan zaman ga kuma rahoto da ya hada muna
Sabon tsarin biyan haraji ta hanyar amfani da wata na'urar kididdige girman harajin da ya wajaba a wuyan kowane dan kasuwa wato factory certificate da gwamnatin Nijar ta kuduri a niyyar shimfidawa ne ya so madagawa ƴan kasuwa hankali a yanda hukumomi ke bayyana matakin a matsayin wata hanyar magance satar kudaden harajin TVA su ko ƴan kasuwa na cewa akwai matsala kamar yadda suka bayyana ta hanyar wani taron manema labarai Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya shine shugaban kungiyar ƴan kasuwar Import Export.
Kai ta wannan na'ura wai wata machine ta za a zo a samu ka cikin computer inda kake gudanar da kasuwancinka. Dukkan wanda zaka sai samma wani dan article ko kakashiki sai kai inda zaka yi mai fakatar sai kai mai fakatar ta biya ta wannan na'ura can da yaje isu yi validation ta sannan lokacin nan ta hiddo wannan takarda sannan a ba wanda ya sayi. Kuma shi kuma wanda ya sayi kenan suna ganin wani na ya sayi wasu kaya kenan a takaice daga baya kuma su ma su ne bi tare kulli kenan in ka diba abu ne wanda yake akwai matsala kwarai da gaske bisa ga wannan na'ura mu dai ba mu gane mata mun ce mu bun ba mu san ta
wannan yasa shugabannin ƴan kasuwa suka garzaya fadar shugaban kasa domin gabatar da koke a wajen shugaba Muhammad Bazoum
dukkan matsaloli waɗanda muka karanta mu shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad ya karbe su da hannu biyu inda nan take yabba minista na kuɗi umarni ya haɗu da mu cikin gaugawa don saboda mu tattauna murwale wannan matsala kun ba bata lokaci ba minista kuɗi ya gayyace mu fada ta yi muka zo muka zauna mun kai tattauna hiya da awa uku sakamakon wannan tattaunawa shine wannan na'ura wadda aka sa a kirga muna lokacin da sun ka hiddo ta sun ba da wani adadi suka ce wannan adadi in ya wuce ɗan kasuwa wadanda ya kamata su dauki wannan na'ura ba su dauka ba za a yi musu tala linki goma a halin yanzu babu wannan magana an jaye ta sannan magana ta biyu ministan kuɗi ya ce mu ba shi lokaci shi tattauna tare da NDJE shi hiddo muna abin da ya kamata mu yi don saboda mu mun ce mai ba kuɗi ne ba mu san biya ba matsala shine ƴan kasuwa ba su yi karatu ba ba su da ilimin aiki da wannan na'ura amma mun yarda a dauki waɗannan kuɗi cikin kordon duwani
bayan wannan ganawa ministan kuɗin ƙasa Ahmed Jidud shi ma ya kira taron ƴan jarida inda ya yi bayani akan manufofin da gwamnati ta sa gaba a ƙarƙashin wannan sabon tsari.
Nous avons la mesure sur la taxation des montants mis à réserve libre par les entreprises notamment les multinationales.
Yace a dan misali akwai wani haraji da ya kamata kamfanonin kasa da kasa su biya. Sai dai kuma ba a biya wa gwamnati waɗannan kuɗaɗe. To amma sabon tsarin da muke shirin fara aiki da shi zai magance wannan matsala. A nan gaba bangarorin biyu wato ƴan kasuwa da jami'an ma'aikatar haraji ta kasa za su sake wani zama domin duba hanyar maslaha akan wannan batu da ke zuwa a wani lokacin da majalisar dokokin kasa ke nazarin tsarin kasafin kudaden shekarar 2022 wanne ya tahallaka akan kudaden haraji da na sauran diyoyin da ya wajaba a biya wa kasa ta yadda masu hannu da shuni na kasashen waje za su ji karfin bada tallafi ko rancen kudade. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin dawo lafiya na tare da mataimakin shugaban hukumar Rosati ta kasashe a jihar Adamawa. Deputy ko komanda Murtala da Shehu wanda yake mana fashin baki akan dalilan da yasa ake yawa a tsarin rayuka ta hanyar hatsarin mota a Najeriya. Tattaunawar tamu na zuwa ne bayan da ministan ayyukan Najeriya Babatunde Fashola yace ana asarar rayukar 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar malaria da coronavirus. A makon da ya gabata Deputy ko komanda Murtala ya kai daidai inda yake mana bayani akan daukar mutane fiye da kima wato overloading ke sanadiyar asarar rayuka idan an yi hatsari yana mai cewa
sannan kuma shi direban zai samu matsala wurin sarrafa motarsa. Yanzu ka dauki mutum biyu a gaban makon ka dauki daya mai yiwa ya gaji zai yi mika kaga zai iya taba ka. To kaga ta nan za a iya samun hatsari da sauransu. So shi ne abinda muke
magana. To rage ne duba da cewar kasan yawanci musamman idan kana ganin za ka ji al'umma musamman direbobi suna korafi cewa rashin kyawun hanya yakan janyo musu wasu matsaloli musamman abinda ya shafi asarar rayuka ma da su karan kansu direbobi su ke yi. Kuma kamar yadda muka faɗi shine manya-manyan tituna musamman irin titi da ya tashi kamar daga Gombe zuwa Adamawa wanda ya tashi kamar daga Adamawa zuwa Murbi wanda kuma ya tashi kamar daga Adamawa kuma zuwa Maiduguri. Bari mu dawo da labarin jiya nan jihar da kuke shugabanta. Direbobi da suke tukuri tsakanin waɗannan manya-manyan hanyoyin yaya kuke ganin yadda kuke mu'amala da su sakamakon wasu gurabe na hanyoyin ba su da kyau?
To kasan shi direba ko kuma dan adam generally idan hanya ba ta da kyau wani yana sauri ba zai saurara ma hanyar ba yana ta gudu da sauransu kuma idan hanya ta yi kyau sai ta gudu. Amma gwamnati tana kokari sosai wurin matuƙa gaya wurin gyaran hanya. Yanzu duk wani mai zuwa Adama in ka tambaye shi ya Adama sai ce maka ai ciwon kansa daga Sabana zuwa Numan shi ne ciwon kansa. To ala hakika gaskiya gwamnati tana kokari ba dare ba rana suna aiki. So kaga ba za mu iya ce rashin gyaran hanya ko wani abun nan ba. Abun ne kawai ɗabi'unmu ne na tuki. Idan hanya ba ta da kyau to ka rage tafiyarka sai ka wuce lafiya lau. Idan kuma hanya tana kyau ka bi ka'idar tafiya da ya kamata ka yi ma. Tunda hanyar nan ba kai kadai ba ne. Akwai abin da ake kira tukin kariya dole ne ka bi dokar da ta ce maka ga adadin gudu da ya kamata ka yi in kana hanya kaza. Ga adadin gudu da ya kamata ka yi in kana wuri kaza. Misali idan kana highway za ka tafi 100 km. A awa idan kuma ka shigo inda yara suke da gidaje da sauransu ana so ka tafi at least 30 km per hour. Kuma a 30 km per hour nan kana tafiya in kaga taya ta zo to kasan yaro zai biyo taya amma in kana tafiya a dari in taya ta zo kafin ka gane yaro ya zo sai ka ga an samu akasi da sauransu.
To ministan kula da ma'aikata wanda ta jefanci ayyuka na hanyoyi da kuma sifuri, akwai wani bayani da ya taba yi kan cewar ana samun asarar rayuka a Najeriya sakamakon rashin kyan hanya fiye da wannan cuta ta malaria ko kuma cutar nan na coronavirus. Yanayi ne gaskiya al'amari a kan wannan a jihar Adamawa kuna samun irin wannan?
Eto ka san kaman lissafi ne wanda sai ka comparing dinsu da wannan da wannan, amma yawa abinda muka sani a nan cewa shine kafin ka ji a ce mutum corona biyu sun mutu to in aka yi accident za ka samu a mutu. So za a iya cewa accident din kamar yadda ya yi bayani din ya fi kisa fiye da malaria din ko coronavirus. Yanzu misali watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum daya ko biyu ko uku, hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikata mun samu guda 759.
Yanzu a madadin mataimakin shugaban hukumar ruwan sarki ta jihar Adamawa Murtala Shehu ga wakilin mu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
An tabbatar da kullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya. Ministan lafiya na Kongo ya ke tabbatar da bayanin, amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da ɓarkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Kongo. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. Farkewar annobar coronavirus a bayyane yake ta haifar da hauhawa tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya dangane da abin da aka buga a majallar kiwon lafiya ta Lancet. Akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaɗuwar cutar a faɗin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da ƙwararrun hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.